إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي حدوا وانن سافيا ترانا تلاتا يومنا عشرين دا ديني كودا بيو عشرين دا بيو غوتر رمضان هجر منذ الله صلى الله عليه وسلم دا غرم مكة زوا مدينة شكرا دبو لايا دا داري حدو دا أربعين دا بيو دا 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 حدو غوتن بيار شكرا تا دبو بيو دا عشرين دا لايا وانن شين دا رسمنا بوما شا اوكو a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul baqara wanda mun karanta ayoyi guda 29 ko guda 30 insha Allah zamu tashi aya ta 31 kenan wadin Allah madaukakin sarki wa allama adama al-asma'a kullaha malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
بايان الله سبحانه وتعالى ياتنا سرد منزان الله صلى الله عليه وسلم شوايتنا ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka ce da mala'iku za mu sanya khalifa a ban kasa har suka yi tambaya da cewa shin yanzu Allah zaka sanya mutumin da zai rinka yin barna ne a doren kasa yana zubar da jini alhalin mu muna gode maka muna tsarkake ka tare da gode maka sai Allah malaukakin sarki yace lallai ni na san abin da ku ba ku san shi ba wannan aya ita ce ayar da muka karanta a ƙarshe kusan wato ajiya na koma kanta saboda zai bada cikakken ma'anan fahimtar ayan da muka tashi a kanta Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi wancan aya da muka fassara a yanzu wanda ke nuna ma mala'iku cewa za a sanya wani da zai zama khalifa a ban ƙasa ya sanya mala'iku suka yi wancan magana malamai ke cewa wannan kenan kaman ya nuna cewa an taba yin wasu a ban kasa waɗanda Allah ya halice su kafin Annabi Adam har suka rinka zubar da jini suka rinka yin barna har ya zanto mala'iku ke kokarin kafa hujja da cewa yanzu za a sake dawo da irin waɗancan mutane kenan alhalin waɗanda aka yi a farko sun zanto ga irin halin su ko ɗabi'unsu amma magana mafi rinjaye shine sun fahimci cewa a yanayin halittar dan Adam da Allah zai yi lallai akwai yiwuwar haka din shine abinda asalin wato zai iya faruwa amma Allah madaukakin sarki sai ya nuna she su da cewa shi yana sani da abinda su basu sani ba saboda Allah ya shirya ma kansa cewa a cikin mutane zai zabu wasu su zamto annabawa wasu su zamto siddiqai wasu kuma su zamto shuhada daga cikin wannan al'umma din shi yasa sai Allah ta'ala ya musu haka ma'ana Allah da ya nuna cewa akwai jarabawa a tsakanin halittunsa kuma a yanayin halitta bai cika so a daura wani a kansa ba ta hanyar fifiko dan mala'iku na nuna cewa mu muna tsarkake ka muna gode maka ai abun nufi mu muka fi dacewa ma in za a sa wani a ban kasa ya zamto mu ne waɗanda za mu zauna a wannan doren kasa din to wannan abun da suka fadi shine yasa ya kai mu ga ayan da malam ya karanta a yau wanda shine yake tabbatar da hujjojin cewa fahimtar su ba haka take ba kuma sai Allah ya fara kafa musu abinda zai nuna musu cewa lallai shi ya san abinda su ba su sani din ba kuma tabbas hakan da yi adalci ne kuma shine abin da ya dace shine sai Allah ya ce wa allama adam al asma sai Allah ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa kullaha gaba dayan su thumma aradhahum ala al malaikati sannan yazo da su ya aje su a gaban malaiku fa qala sai ya ce da su ina kuke kenan ku wadanda kuke cewa ku kuke tsarkakewa kuna godiya fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i sai ya ce to ku zo ku fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula sai ya ce ku bani labarin wato asalin sunayen waɗannan abubuwa da na ajiye a gabanku in kuntum sadiqina idan har kun kasance asalin wato masu gaskiya abinda wannan aya take nufi shine bayan Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam sai ya sanar da shi sunayen abubuwa gaba daya kamar yanda ya fadi mu yanzu da za a yi yawo da mu a ban kasa akwai abinda za a nuna maka baka san shi ba amma da za a nuna mu annabi Adam wannan abu ko a wannan zamanin ne zai ce da shi wannan ita ce handset tana da sim card ita ce kaza ita ce kaza duk Allah ya gama sanar da shi abubuwa gaba dayan su bai rage ko daya daga ciki ba kuma wannan yana ga cikin abin da ke gaskata alqur'ani da kansa domin hatta yan aljanna idan an shiga gidan aljanna Allah ka sa muna cikin su za a tarda cewa yan aljanna sun san sunayen duk abubuwan da ke aljanna kuma sun san aljanna lungu lungu sako sako kamar yadda kuka san dakunan gidanku domin da haka ne kadai aljannan za ta yi dadin zama kuma Allah ya tabbatar da wannan inda ke cewa sayyidukhuluhumul jannata arrafaha lahum da sannan Allah zai shigar da su aljanna wanda ya sanar da su wannan aljannan duk inda suka shiga a ciki babu bakon wuri a gare su amma kun ga asali ba su taba shiga ba da ya kamata in sun shiga su tambaya nan fa ina ne wannan menene ina ne can menene wucin wurin da sauransu amma duk ba dan aljannan da zai shiga ya zama ba kauye yana tambaya a cikin gidan aljanna saboda Allah ta'ala ya riga ya sanya masa fahimtar aljannan ya santa to wannan da Allah ya samu asali tun daga babanmu annabi Adam kenan tun da Allah ya ce wa allama adam al asma'a kullaha an sanar da shi sunayen abubuwa wato gaba dayan su tun daga abun da ya shafi nau'in dabbobi da duwatsu da koramai da makamantan waɗannan duk abin da Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam yakan sanar da shi wannan abin ya san shi da abin da wannan abin yake banta da shi da kuma aikace aikacensa misali zai nuna masa abu ya ce wannan ita ce sanuwa daga cikin abin da take banta da shi shine ana cin namanta kuma ana yin noma da ita to shi yasa annabi Adam sai ya zamto duk ya san waɗannan abubuwa din da za a kawo wani abin sai ya ce wannan shine rago ana cin namansa ana kaza wancan kokare ne ba a cin namansa an hana a yi kaza da makamantansu to shine Allah ɗaukin sarki ya sanar da annabi Adam waɗannan gaba ɗaya abubuwan da ya sanar da su ɗin kuma sai ya bijiro da su ya kawo su gaban mala'iku yake cewa da su to ku gaya min sunayensu idan har da gaske ne abinda kuke ƙudurcewa a cikin ranku na cewa lallai ku ne kuka fi cancanta da ku zauna a ban ƙasa fiye da annabi Adam ganin haka dole sa su sallama wato sai suka ce qalu subhanaka haƙiƙa tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana ba mu da wani ilimi illa ma allamtana face abinda ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lallai kai ne mai masani kuma mai hikima wannan abinda mala'iku suka faɗa mu a to suna asalin wato tsarkake Allah madaukakin sarki kenan da cewa lallai tsarki ya tabbata ga Allah mu ba mu san komai ba idan ba abinda ka sanar da mu ba dan haka waɗannan abubuwa da ka kawo su gaban mu ya Allah mu fa ba mu san su ba ba kuma za mu iya yi maka bayanin su ba dan haka dai mun miƙa wuya da cewa kai ne masanin dukkan komai kuma mun yarda dukkan abinda ka halitta akwai hikima a cikin halittanka sannan kuma duk abin da kai umurni lallai umurninka akwai hikima a ciki kuma wannan shine abin da dukkan mumini yake yarda da shi duk wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ina ga yi zai dauka ka kai kudan zai dukkan wani abu da Allah ta'ala ya umurni da shi za ku tadda cewa akwai hikima a cikin wannan abu sawa'un dan adam ya fahimci hikiman ko bai fahimta ba illa iyaka Allah madaukakin sarki yakan sanya wasu abubuwa su zamto jarabawa yanda duk yanda dan adam zai iya gane hikiman Allah ba zai bude masa kofar da zai gane wannan hikiman ba sai dai kawai ana so a gani ne zai yarda yayi imani ya bi ko kuwa ba zai yarda yayi imani ya bi ba misali in kun dauki maganan abin da ya shafi misalin da Allah ya da buga misali da sauro a baya kaga wani idan yana da cima bayan tunani zai ta tunanin to me zai sa ai maganan sauro me zai sa ai kaza duk da gashi an kawo hujjoji a fili wanda ya kamata su natsar da zuciyarsa yayi imani da hakan amma ne zai ta kuma tunani na kai kawo to akwai abin da ya kamata dole ka yarda cewa Allah madaukakin sarki yakan sanya su ne dan ya gane su waye za su yi imani idan suka yi imani sai ya kara musu imani akan imaninsa da Allah ya ce fa amman ladina amanu fazadatum imanan ko wanda suka yi imani Allah ya ce sai in kara musu imani akan wannan wasu kuma sai ce madha arada Allahu bihadha mathala me yasa Allah ke misali da irin waɗannan abubuwa kaga su sun fadi jarabawa kenan ba dukkan abin da aka bautar da mu shine dole kwakwalen mu su gane wannan hikimar da ke cikin abin ba akwai abin da imanin ka ake so a gani zaka yarda da shi ko ba zaka yarda da shi ba misali daga ciki shine daidaituwan Allah madaukakin sarki akan al'arshi Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi wani ya shigo masallaci yake tambayan Imam Malik akan cewa Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa an ce Allah mai rahama ne kuma ya daidaita akan al-'arshi yaya daidaiton Allah akan al-'arshin nan yake sai ya bashi amsa da cewa al-istiwa ma'lum daidaituwan Allah akan al-'arshi sanannan abu ne ba wanda zai ce babu shi tunda al-Qur'ani ya tabbatar da shi kun ga imani kenan sai ya ce wal kayf amma ya Allah ya daidaita akan al'arshin nan majhul abu ne wanda babu wanda ya san shi Allah da ya ce ya daidaita kuma dole ka yarda in dai kai mumini ne kuma baka so kai barin imaninka shine ya ce wal kayf majhul ya ya daidaita babu wanda ya sani haka ne ko sai ya ce was'alu anhu bid'a ka matsa kuma sai ka tambaya yaya Allah ya daidaita kai sai an maka bayani ya abin yake to wannan ka zo da kirkira a cikin addini saboda Allah ba sa anka bane ya isa ya bautar da kai da abin da ya ga dama ya bautar da kai amma kai baka isa ka bauta mishi da komai ba sai da abin da shi ya shar'anta na cewa a bauta mai da shi ayi ko a bari thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan muka sanya ka akan dokoki na shari'a in an ce shari'a shine gurbin doka na a ce wani ayi kaza ko a bar abu kaza Allah ta'ala ya ce fattabi'ha kuma ka bi wannan dokokin da muka sanya ka wato asali a kansu to shine anan Allah subhanahu wata'ala yake ce ma mala'iku ku bani amsan waɗannan tambayoyi idan da gaske abinda kuke kudirce wannan na abin da ya shafi cewa sarki ya tabbata gare ni ku kuna tsarkake ni kuna kuma gode min har kuna ganin ba sai an halicci wasu ba to ga wani abu wanda shi Adamu ya zo da shi ko ku yi bayani akan sa mu gani kuma sun gaza akan haka din wannan ke tabbatar da fadin Allah wa fawqa kulli dhi ilmi alim lallai sama da duk wani mai ilimi to akwai wanda ya fi shi ilimi a sama da shi wanda kuma ya fi kowa ilimi shine Allah madaukakin sarki to kafin mu je aya ta gaba idan kun kalli abinda ayan ke magana akai Allah subhanahu wataala yana nuna falala da daraja na ilimi akan abinda ba ilimi bane shi domin Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku ne da abinda ya shafi ilimi bai fifita su da karfi ba bai fifita shi da wani abu wanda yake gabanin nan ba bai fifita su da daddewa ba dan sun fi shi daddewa dan gaban su aka ma halicce shi da to amma da Allah ta'ala ya tashi sai fifita annabi Adam da abinda yake shi na ilimi ne wannan ke nuna cewa ashe dukkanin dan Adam duk wanda zai zo ta tsatsan annabi Adam idan yana so ya samu daukaka ta duniya da lahira to sai ya tashi yayi karatu domin yana da karatu yana da falala kwarai da gaske kuma shine abin da yake daukaka dukkan dan adam babu wani dan adam da kan samu matsayi a wurin Allah babba sai ka tadda cewa Allah ya bashi wani kaso na sanin addinin sa shi yasa za ku tadda cewa malamai suka ce da daga cikin alkhairi da albarkan ilimi kowa yana so a ce yana da ilimi hadda wanda bashi da ilimi din babu wanda baya so a ce mishi bai da ilimi da zaka ga wani yana tafiya bai da ilimi ka kira shi da sunan da ba a kira masu ilimi da shi zaka ga zai fushi kuma zai ji rashin dadi a ransa amma da zaka kira shi ka ce da shi malam ko malama ko da ya san shi ba malamin bane amma zai ji akwai nau'in girmamawa da mutuntawa a cikin maganar da kai da shi to wannan ya isa ilimi daraja da wannan sannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa masu ilimi suna kusa da shi kuma duk adalcin da za a yi a ban kasa ba za a iya samun wanda zai yi adalci yanda ya kamata ba kaman wanda Allah ya bashi ilimi domin Allah ta'ala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu a gaba sai ya ce ne wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah madaukakin sarki ya shaida babu abun bautawa bisa cancanta face shi wannan Allah ya sa kansa na farko a matsayin wanda ya makansa shaida subhanahu wata'ala sannan sai ya sa nabiyu wanda suka yi masa shaida wanda suke kusa da shi a wurin matsayi sai ya ce wal mala'ikatu sannan sai mala'iku sai na uku fa sai Allah ya ce wa ulul ilmi sai kuma masu ilimi ma'ana masu ilimi ma suna kusa da Allah sannan sai na uku yake ce na hudun su kuma malamai suka ce to wannan shaidan wai duk akan menene ai ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa akan tauhidi ne akan al'amari ne wanda yafi komai girma a wurin Allah wanda shine tauhidi kuma sai Allah ya zabi masu ilimi ya ce su yi masa shaida akan abin da yafi komai girma a wurin sa to kun ga ashe wannan matsayi ne da daraja mai girma na mutumin da ya tsaya yayin karatun addini yanda ya kamata sannan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ya zabi kirjin masu ilimi ya zamto nan ne burgami nan ne akwatin da zai rinka ajiye ayoyinsa idan ko har Allah zai zabi kirjin wani ya zamto nan ne ma'ajiyan ayoyinsa to wannan wanda aka zabe shi ya samu daraja kwarai da gaske fiye da wanda ba a zabe shi ba Allah ta'ala ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm irin waɗannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke gogoriyo wurin ganin sun san addini wasunsu suka musulunta da shekaru masu yawa kaga mutum ya musulunta da shekara 50 60 amma kuma ya fara haddan qur'ani a wannan lokacin wasu daga cikin su kuma kafin su mutu duk da wannan tsufan sai da suka kammala haddan alqur'ani mai girma to kaga ashe wannan zai ƙara nuna maka wurin neman ilimin nan sa'ayi ake sosai dagewa ake yi juriya ake yi haka nan duk mai neman shi dama sai ya ci bakar wahala sannan bayan samun sa ne ake samun daukaka da darajar da Allah subhanahu wataala ya kaddara mu kowa samun sa na daga cikin abin da zai karfafe mu mu dage wurin neman ilimin addini kasancewan ilimin addini idan mutum yana neman shi ko bai zama malami ba ana sa ran shi dan aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin hadisi cewa duk mutumin da ya tsarkake zuciyarsa yana neman ilimi domin Allah to wannan mutumin yana tafiya ne akan hanyar da da sannu a hankali Allah zai nuna masa shiga gidan aljanna ko da ko bai zama malami ba domin ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk mutumin da ya riki wata hanya yana neman ilimi a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sannu Allah madaukakin sarki zai saukake mishi hanyar da zai je zuwa asalin wato gidan aljanna ashe kun ga anan zamu fadaitu da cewa mu tashi mu yi karatun addini mu san addini wani abu ne wanda tun farko da shi aka fifita babanmu annabi Adam akan mala'iku akan sa sai wannan ya baka karfin gwiwa da yarda da cewa kai ma idan kana so Allah ya yi maka irin wancan tagomashi da ya yi ma babanka annabi Adam to sai ka tashi wato asalin kayi karatu irin karatun da ya dace kwarai da gaske Allah ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda zaka ba su ilimi mai albarka kuma ka sa ilimin ya amfane mu ba irin ilimin da zai cutar da mu ba. To wannan su ne abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa game da annabi Adam cewa ya sanar da shi sunayen abubuwa waɗanda aka bijiro ma mala'iku ko mala'iku suka kasa asalin wato amsa abin da ya shafi wannan tambaya da Allah ta'ala ya musu na sunayen abubuwa wanda a gaba ka karanta qala ya adamu anbihum bi asma'i na
qala ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
الله سبحانه وتعالى لوكاتين ده ملائكو سكا تسبيحي غريشي سكا سجودا سكا كنكندا كاي سي كوما الله ينونا مسو تو شي يا بي سو كرامشي ma'ana sun tsarkake Allah sun yarda ba su sani ba shi kuma Allah madaukakin sarki dama a kullun so yake ma mutane rahama ba yi musu azaba ba ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum kullun Allah ta'ala yana kiran mutane ne zuwa ga abin da ya shafi rahama fiye da abin da ya shafi azaba yace inna rahmati wasi'at kull shay rahaman shi ta yalwaci dukkan komai wancan togaciya da dan tirjiya da suka yi na taya cewa ai su ne kaza shi yasa sai Allah ya nuna musu to su din ba kowa bane idan ana maganar Allah madaukakin sarki sannan kuma wannan sai ya ƙara tabbatar musu da siffa da alamun cewa lallai Allah ya fi dukkan komai kuma suka tabbatar ma Allah da haka to tabbatarwar su da suka yi sai yasa Allah madaukakin sarki ya fito musu da hikimar sa a fili na sanya dan adam khalifa a ban kasa sannan kuma ya sanya annabi Adam ya zamto malami a gare su domin su fahimci hakikanin hikimar da ya sanya Allah ta'ala ya ce zai sanya khalifa a ban kasa sai Allah ta'ala ya ce wala ya adamu ya kai annabi Adam anbi'uhum bi asma'ihim ba su labari dangane da sunayen waɗannan abubuwa da muka nuna maka falamma anba'uhum a yayin da ya ba su labarin sunayen abubuwan da aka ajiye gaba gare su su suka kasa faɗi qala sai Allah ta'ala ce to kun gani alam aqul lakum ashe ni Allah ban faɗa muku ba ban sanar da ku cewa ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard na san dukkan fake na cikin sammai da ƙasa babu wani abu da ke sama face na san da shi ba wani abu da ya boyu a cikin duhun ƙasa shi ma face ina sanar da shi hatta tururuwa akan bakin dutse a cikin duhun dare Allah yana ganin tafiyanta yana ganin takunta to sai Allah ta'ala ya ce da su ashe ba na sanar da ku cewa ina sanar da duk wannan abin da ya shafi gaibun sama da ƙasa ba wa a'lamu kuma na faɗa muku cewa ni ina sanar da ma tubduna dukkan abin da kuke bayyadawa wa ma kuntum taktumun da dukkan abin da kuke boyewa wannan ayan tana nufi kenan cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi Adam da cewa ba su labarin waɗannan abubuwa sai annabi Adam ya ba su labari ma'ana Allah ya umurci annabi Adam da asalin wato kasance ya sanar da mala'iku kuma annabi Adam ya sanar da su duk wanda wannan ya ƙara fito da fifikon sa da darajar sa kamar yadda muka yi magana a baya a lokacin da falalan annabi Adam da darajar sa ya bayyana akan mala'iku ta hanyar jero bayanin waɗannan abubuwa da Allah ya sanar da shi da sunayen abubuwa sai Allah ta'ala ya ce da su to ashe ba na san ba na faɗa muku na san abin da ke sarari da ɓoye a dukkan sama da ƙasa ba ma'ana abin nufi shine dukkan wani abu da kuka bayyana ina sanar da shi in ma kun faɗa na sani sannan idan ma kun ɓoye a cikin zukatanku kamar faɗinku a taj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu Allah za ka sa wanda zai rinka barna ne a ban kasan nan to Allah ya ce wannan abin da ku kuke kirdado da hasashe da tunani shi ma abu ne wanda yake sananne ne a gare ni babu wani abu da zai boyu duka na san haka kamar yanda kuma ni Allah na san abin da kuka boye na maganganunku a cikin zukatanku. Wato Allah yana sane da abin da ya faru, da wanda yake faruwa, da wanda zai faru nan gaba, idan ma akwai abin da bai faru ba ba zai faru ba, inda a ce zai faru din to Allah ya san yanda zai faru kuma ya san yanda zai kasance. Domin Allah yana da cikakken ilimi na dukkan abin da ya shafi halittarsa, wanda su mala'iku ba su da irin wannan ilimi din, wanda har shi yasa suke tsammanin kamar su suka fi dacewa da khalifanci a man ƙasa ba Annabi Adam ba. Sannan kuma wannan yana nuna cewa Allah ya san dukkan abubuwan da suke cikin zukata na daga abin da ya shafi wato hasada da mutane suke yi. Da in ka kalli maganganun mala'iku sai ya dosano maka kamar akwai darsashin hasada zuwa ga Annabi Adam a cikin maganansu. Menene hasada? Hasada shine mutum ya rinka ji a ransa yana fatan wani ya rasa wata ni'ima da Allah ya yi masa, ko da kuwa shi ba zai samu wannan ni'imar ba. Kun fahimci ma'ana? Mutum ya rinka ji a zuciyansa ina ma wance ta rasa kaza, ko da ita ba za ta samu wannan kaza din ba. Matuƙar wannan abin da ake fatan ta rasa ni'ima ne. Ni'ima yana ɗaukan lafiya, yana ɗaukan dukiya, yana ɗaukan duk wani abu wanda za a iya dubawa a ga wani abu ne da ake amfanuwa da shi. Idan Allah ya ba wani mutum wata ni'ima, sai wani yake ji a ransa ina ma da a ce wannan ni'iman ta gushe daga wani, ko da shi ba zai samu ba, wannan shi ake ce mahasada. Wannan cuta ce mai girman gaske wanda ta yi yawa yanzu a cikin zukatan mutane, a musamman irin zamanin da muke rayuwa a yanzu. Sannan kuma tana da matukar hatsari fiye da duk yanda mutum yake tsammani, saboda illar hasada tana da yawa kwarai da gaske. Duk mutumin da hasada ta harbe shi to tuba yakan yi masa wahala daga hasada din. Sannan kuma duk mutumin da ke da cutar hasada to ba shi da matsuguni a cikin gidan aljanna. Dalili kuwa shine hasada ita ce zunubi na farko da aka fara saba ma Allah da ita. Sannan hasada ita ce zunubi ta farko da aka fara yin laifi da ita a cikin sama. Ita ce zunubi ta farko da aka fara yin laifi da ita a ban ƙasa. Ita ce zunubi ta farko da ta sa aka fara zubar da jini. Ita ce zunubi ta farko da ta sa aka kashe rai har lahira. An fara ma Allah zunubi da ita a sama saboda waɗannan ayoyi da muka karanta. Don Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ƙaranar cewa mala'iku sun nemi su yi hasada ga Annabi Adam, na ganin cewa ya za a sa shi khalifa a ban ƙasa alhalin su suna nan, su ne masu gari, nan gani nan bari, su ne 'yan tun farkon lokaci, ya wani zai zo daga baya shiga gabansu har a fifita shi a kansu. Kuma kun ga Allah ta'ala ya nuna rashin jin daɗinsa ta yanda ya ƙalubalance su, ya fito da darajar Annabi Adam ɗin, sannan ya kore wancan tunani nasu. To babban matsala ita ce za mu ji a gaba, duk za su yi sujada amma Iblisa ba zai yi ba. To kun ga hasada shi ta yi mai tasiri kenan. Wannan shi ne zunubi na farko da Allah ya ce a yi sujada shi kuma ya ƙi. Allah ya kore shi daga rahama har ya ce yi alkawari, sai ya cika jahannama da shi da ire-irensa. Ka ga kenan ya nuna duk mai hasada shi ɗan ne jagoran da za su shiga wutan jahannama tare da shi. Da abin da Allah ya faɗi kenan. Sannan ita ce zunubin da aka fara saɓa ma Allah da ita a ban ƙasa. Ina ishara zuwa ga ƴaƴan Annabi Adam da ke cikin suratul Ma'ida. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhari, sai ce mi qala la aqtulannaka. Ko na'am, qala innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin, la in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulaka inni akhafu Allah rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi ya nuna cewa Allah ya buƙaci ƴaƴan Annabi Adam guda biyu su gabatar da sadaka saboda wata ibada da za su yi, wanda Allah zai amfani da mafi kyawun zuciya a cikinsu, zai aiko wuta daga sama ta zo ta ƙona abin da suka ajiye na sadaka. Duk wanda wuta ta ƙona nashi to alamin Allah ya karɓa daga gare shi. Da Allah ya turo wutan nan sai ta ƙona na ɗaya, ba ta ƙona na ɗayan ba. Ɗayan yake cewa to ko tunda haka ne wallahi na sha alwashi sai na kashe ka. Kun ga hasada abin da take haifarwa. Shi yasa duk mutumin da kaga alama ko ka tabbatar da yana maka hasada to ka kiyayi wannan mutumin duk abin da ya shafi rayuwarka dan ya salwantar da shi ba abu ne mai wahala a wurin mahasadi ba duk mutumin da ke da sutan hasada zai iya wahalda rai zai iya kashe rai ba tare da wata damuwa ba to duk mutumin da ka gane makiyinka ne yana da hasada a ransa to wallahi ka kiyaye shi saboda shi makiyi ta inda baka tsammani ta ne yake zakewa mutum to shi yasa anan Allah subhanahu wataala yake fada cewa ya karba daga ɗayan su bai karba daga ɗayan ba ɗayan yace zan kashe ka karshe kuma sai da ya kashe shi dan ya ce masa in ka shimfida hannunka akai na da nufin ka kashe ni ka yake ni ni ba zan iya haka ba Allah yace fa qatalahu ya ko kashe shi din fa ka faswa minan najimin ko yawayi gari kuma yana nadama har Allah ya turo hankaka ya nuna masa inda ake jana'iza ake rufe gawa idan an kashe ta to me nake so in ce anan shine hasada dai tace cutar da aka fata zunubin da aka fara saba ma Allah da ita a ban kasa kuma da ita ne sanadiyan fara zubar da jini kuma ita ce sanadiyan fara kashe rai a doran kasa dole ayi bayani akan irin wannan saboda me saboda ita hasada sanda take shiga zuciyar mutum in baye da gaske bai ma sani ba duk sanda kaga wani dan uwanka musulmi da wata ni'ima sai ka ji zafi a ranka ko ka ji rashin jin dadi ka ji wata damuwa ta zo maka a kirji to yi maza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda ka fara kwankwasa kofar shigan hasada in ko ta shiga to mutum ba zai ƙara samun kwanciyar hankali ba babu zunubin da ke hana mutum kwanciyar hankali kamar cutar hasada ba ta barin mai ita ya zauna lafiya kwata-kwata saboda kullun sai ya ga abin da zai bakanta mishi rai dan me wance za ta ci gaba dan me wance ya zan fara sana'a ita da ta fara kwanan nan ta shiga gaba na kekin manta wasu ba suna kabari ba kin shiga gaban su su har addanna su a kasa yanzu lokacin da ke zaki fahimci haka bai yi ba kai mutane nawa ne suna tsaye kika wuce su me yasa su ba su ce dan me ba me yasa ba su daga kara sun ce as ba sai ke to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a rinka tunani akan su sannan daga cikin illa da bala'in da ke cikin cutar hasada ita ce duk mutumin da yake hasada makaryaci ne ita wata zunubi ne wanda ba ta tsayuwa da kafanta dole sai an mata tushe da wasu zunuban da za ta tsaya a kansu duk mutumin da ke da hasada in an tabbatar hasada ne in ka rantse ka ce yana ƙarya ba za kai ka fara ba dukkan mahasadi makaryaci ne sannan wannan ke nuna cewa koda ba kai ake mahasada ba matukar ka san wane yana ma wane hasada idan ya kawo maka magana game da wanan nan karkai saurin dauka dan duk wanda ke mona hasada duk imanin shi zai iya ma wancan ƙarya dan duk wanda ke hasada yana ƙarya tare suke dan juma ne da dan jummai din mai hasada makaryaci ne dole zaka samu yana fadin abin da ba haka yake ba kamar nan ga mala'iku su ma sun fadi wata magana Allah ya ce ba haka yake ba ya zaka sa mai zubar da jini ne kaza bayan mu ne kaza Allah ya ce a'a ba haka abin yake ba ga yanda yake kuma ya nuna musu cewa ba haka din bane waɗannan fa su wanda ake nuna mu kuskuren nan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba fa su saba ma Allah fa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftarun ba su gajiya wurin yi ma Allah tasbihi amma duk da haka Allah ya kalubalance su ya kuskurantar da tunanin su ya tabbatar da abin da yake shine daidai to idan an faɗi wannan game da mala'ika menene tsammanin ka ko tsammanin ki game da mu dan adam waɗanda muke laifuffuka ana al-laili wa atrafan nahar a takaice mu fahimci cewa idan mutum yana hasada dole malamai suka ce zaka samu yana ƙarya sannan na biyu zaka samu yana da annamimanci menene annamima shine naqlu kalamu shakhs ila shakhs bi qasd al-idrar daukan maganan wannan akai ma wancan da nufin a hada cutarwa da fitina wanda yanzu wannan ita ce kasuwar da suke cin abinci da ita akwai wanda take ganin ina saida kaya kaza wancan ma tana siyarwa hajiya wancan tana mata ciniki ya zan yi nima na wa kayan su shiga zata ga ba wani kofar iya shigarwa sai ta hada fitina tsakanin su ta raba tsakanin su sanai ta tata hajar zata shiga zaka samu wannan a cikin mata zaka samu a cikin maza wani shi matattaran wurin zaman sa falan honorable wana ne dan siyasa amma wanan nan da su wane yake su ne yaran sa su yake kaza shi kuma yana so ya samu shiga shi ma a dama da shi to ya zai ya samu shiga bayan da ya dole sai ya koruwa ne daga nan za a fara kawo magana to alhaji ka san magana ne dai a fada ce cibiya zama kari amma mu abinda zai cutar da kai ba san shi muke ba Allah ma shaida ne amma dai a barka za cikin gashinta kaga inda ya fara gayyato tunanin wancan ya fara to menene tun bai san ji kuma matsalan ita ce Allah subhanahu wataala ya nuna cewa duk mutumin da ke da annamimanci tare da matan Abi Lahab za su zauna a gidan wutan jahannam dan da Allah ya tsine ma Abi Lahab ya ce tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Allah ya kace-kace da Abu Lahab ya ce dukiyarsa da duk abin da yake alfaharin yana je yana da ita ba wani amfani da za ta tsine na mishi har abada to a ƙarshe Allah ya kawo matarsa ita ma ya tabbatar da ita ƴar wuta ce sai ya ce wamra'atuhu da matarsa ita kanta sai a gaba ya ce menene laifinta amma latal khatab tana da mene rura kirare abinda balarabe ke nufi da cewa an ya ce wa na ammalatul khatab yana nufin wannan annamimi ne mai daukan maganar mutane ya kai ma wasu dan ya hada fitina duk mutumin da ke da wannan dabi'ar to dabi'ar su iri daya da matan Abi Lahab wanda Allah ta'ala ya ce za ta shiga wuta cikin kaskanci to kun ga wannan annamimanci din yana da matukar illa ga rayuwar musulmi bari ku ji wani hadisi mai ban tsoro dake cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa kusa da wasu kaburbura guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce kusa da su sahabbai suna tare da shi sai ya kalli waɗannan kaburburan yace innahuma la yu'adhibani wallahi ni annabi ina muku rantsuwa kun ga waɗanda ke cikin wannan kabari guda biyu ana dandana musu azaba hadisi nan cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yu'adhibani fi kabirin amma fa abin da ya ja musu azaban nan su a fahimtar su ba babban abu bane sai da suka je lahira sannan suka tada shi babba ne gashi nan suna shan azaba sanadiyar sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kawo dalilan da suka haifar musu da wannan azaban saboda su samu sahabbai da mu da zamu ji hadisin mu iya tsira ya faɗi laifin na kabari na farko wanda ya ja masa azaba yace baya tsarkake kansa daga fitsari in yaje bawali ba zai tsayawa ya tabbatar ya gama fita gaba ɗaya ya tsarke a tsanake har sai mutun ya fito har bawali ya sake fitowa ya taba masa tufafi wannan rashin tsarkakan kun ga ko a fahimtar mu karamin abu ne wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan shine dalilin da ya janyo ma mutum na farko azaba a cikin kabarinsa yace na biyu kuwa abin da ya janyo masa azaba kana yamshi bin namimati ya kasance yana tafiya ne da annamimanci daukar fitina shiga gidan wanci fada mata kaza shiga ofishin wane kai mishi kaza rumfan kasuwan wane ai wallahi ana nan ana yi sai fa an dage da addu'a waye dama ba a zage shi duk mutumin da ka sani a duniya yana da masoya yana da makiya babu mutumin da bai da masoya bai da makiya a ban kasa to me ye wani na tashin hankali idan makiya ne qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas har zuwa karshe wa min sharri hasidin idha hasad dukka hada da su wannan ka gama da su in Allah ya so ya ba su dama su cutar da kai ba dan Allah bai san ka ba sai dan yana so su walakantaran alkiyama kai kuma ka daukaka to me asara a ciki in kuma Allah ya so ya tsare ka ya kuma daura ka akan su ba wanda sai ya ce dan me haka ya faru to dan haka nan dai wannan hadisi bangaren da ke da ban tsoro a cikin sa mafi girma shine bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana musu azaba kun ga azaban kabari ne hadisin na farko ya tabbatar da akwai azaban kabari ahlus sunna wal jamaa ba sa inkari ba su kore magana azaban kabari bar suna tabbatar da shi to wannan hadisi ya tabbatar da cewa akwai azaban kabari sannan kuma tayyu ai ba mutun azaba a kabari ya zanto masa kafara na zanubansa a ranar alkiyama in aka je lahira sai ka tarda kuma an yafe mishi sakamakon wannan dandana kudin da ya a cikin gidan kabarin sa mu dai Allah ka tsare mu da kabarin da lahiran baki daya to in kun duba abin da nake so in kai tunanin ku a gare sa shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi laifuffukan su na da ya janyo ake musu azaba sai ya umarni da a kawo mishi wani tsinke haka kaman dan itace karami na itaciya danye da aka kawo mishi sai ya karye itacen gida biyu sai ya soka guda daya a saman wannan kabarin ya soka dayan akan dayan kabarin sai ya ce ina fatan za a rangwanta musu daga suka wannan itace da na yakan kabarin su ba za a ci gaba da musu azaba ba malam yayi basa matukar itatuwan nan guda biyu ba su bushe ba amma fa in suka bushe to azaba za ta dawo kaga wannan ba karamin fitina bane kenan sun samu sausauci saboda rahamar annabi da ba zai iya kwato su ba amma ya roka itatuwan nan da yasa sanda suke kai a danyen su to an dage musu azaba amma fa suna bushewa to fitina ya zo to kabari itace ma an tugo shi an dasa shi inda ba ruwa ya mutu ina ga an karya shi gida biyu an tsaga shi kuma an sa shi inda ba ruwa ne ba kabari ne to kun ga wannan yana nuni zuwa ga asalin wato abin da ya shafi illa da fitina da sharri da yake cikin mutun ya zamto akwai cuta ta hasada a cikin zuciyarsa dan abin da ya kai mu ga wannan dogon bayani kenan cewa duk mutumin da yake da hasada to yana annamimanci duk mutumin da ke ma wani fatan sharri to duk yanda zai hada fitina tsakanin shi da duk wanda ya ga alaman alkhairi zai iya gudana tsakanin su abu ne wanda ba zai taba asalin wato barin sa ba sannan malamai suka ce duk mutumin da ke hasada abin da yasa ba zai zauna lafiya ba shine fadan shi tsakanin shi da Allah ne shi ya dauko fadan shi da Allah ne kai tsaye ba da wani Allah ba dan abin da aikin mai hasada ke fassarawa shine me yasa Allah ya aje abu a wurin da bai dace ba dan me Allah zai ba wani kaza dan me Allah zai ba wance kaza dan me wance za ta zama kaza dan me sai wance dan me wance kaza dan me wance kaza ma'ana kaman ana tuhuman Allah ya zai yi haka alhalin ba haka ya kamata ya yi ba to ka ko ga duk wanda ya dauko irin wannan ya dauko fitinan da Allah kadai ya san ranar da kuma za ta kare mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa saboda ya tsarkake kansa daga irin waɗannan fahimta da tunani ya sanya ba ma ya hada duk abin da ya shafi kasancewan halitta da Allah madaukakin sarki wani ya zo ya ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza in Allah ya so kaso insha Allah wa shi'ta in Allah ya so kai ma kaso ma'ana idan Allah ya so kai baka so ba zai yiwu ba kun ga kamar ya sa su daidai wa daida ya sa wawul aqafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fada yace kul in ma sha Allah wahda kace in Allah ya so shi kadai ataj'alani lillahi nidda kana sanya ni kishiya ne ga Allah madaukakin sarki to kun ga wannan ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yana kokarin wanke kansa akan ganin yayi adalci da ya ijiya Allah a inda Allah ya dace a wurin shari'ar sa to kaga ci mai hasada kuwa kamar yana tuhuman Allah ne dan me Allah zai yi kaza alhalin annabi ma tsarkake kansa yake yi da girmama Allah madaukakin sarki to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana karkashin wannan aya wanda nake ganin iya abinda zai iya fitowa kenan wanda ya nuna cewa Allah yana sane da duk abinda ke cikin zukatan iblis na hasada da saba ma umarnin Allah kuma saba ma umarnin Allah dama yana da sharri mai yawan gaske Allah ta'ala yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim lalle waɗanda suke saba ma umarnin Allah su ji tsoron wata irin fitina da za ta iya samun su a nan gidan duniya al-imam ibn kathir yace ita ce bid'a idan mutum na saban Allah sai Allah ya bashi ya bude mai kofa ya fada tarkon bid'a mai bid'a kuwa zai ta dauka bautan Allah yake alhalin saba ma Allah yake wanda ma yake bin Allah din daidai sai ya rinka kallon kaman shine batacci wannan yasa duk mai cutar bid'a bai da ranan tuba sai ran da Allah ya so shi da tuba saboda shi yana ganin shine shiryayye wani wanda ba shi ba kuma shine batacce kaga ba magana ya gane zunubi yake yi ballantana ya yi lissafin yanda za a iya gyara wannan ita ce aya ta 33 sai aya ta gaba Allah ya ce wa izkulna lil mala'ika
wa izkulna lil mala'ika fasjudu li adam fasajadu illa iblis aba fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
الله تعالى yace ka tuna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da muka ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi Adama sai suka yi sujada ma'ana sai suka yi ma Allah biyayya in banda iblisa wanda shi aba yaki yayi taurin kai was takbara sannan yayi girman kai wannan ya sanya wa kana min alkafirin kuma ya kasance cikin waɗanda suka kafirai ne saboda wannan shi ake ce ma kufrul iba kafirci na ki da kangarewa akwai kafirci irin nau'i daban-daban waɗanda Allah daukin sarki ke kama mutane da su saboda bai yarda wani ya masa kafirci ya hada shi da wani a cikin irin waɗannan abubuwa ba hatta soyayya da kuke gani akwai irin soyayyan da idan mutun yayi ma wani Allah to wannan soyayyan tana kai mutun zuwa ga azaban Allah ita ce shirkul muhabba Allah ta'ala ya faɗi irin ta a cikin alqur'ani wanda zamu zo mu tarda ita a gaba yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada akwai daga cikin mutane wanda suke rukan wasu koma bayan Allah wanda basu kai Allah ba a matsayin kishiyoyi ga Allah sai Allah ya faɗi menene ya sanya musu wannan shirkan yace yuhibbunahum suna son abinda suke son nan ne sawa'un matan su ne ƴaƴan su ne shehunnan su ne dukiyan su ne menene dai suke so matukan sun so shi ka hubbillahi kamar yadda ake son Allah ma'ana soyayyan da suke ma abin zai iya sa su saba ma Allah su fifita wannan abin akan abin da Allah ya ce ayi ko kuma Allah yake so sai Allah ta'ala ya nuna abin da ke mai da cewa abin da suka yi shirka ne yace walladina amanu ashaddu hubban lillah fadin sa cewa waɗanda suka yi imani sai ya nuna wancan aikin kafirci ne kun fahimci maganar ko da yace suna son wasu kamar yanda ake son Allah sai yace amma kun ga su ko masu imani sai ya nuna waɗancan masu son wani kamar yanda ake son Allah aikin da suka yi kafirci ne dan yace su masu imani kenan su waɗancan ba masu imani ba yace su masu imani zaka tadda su ashaddu hubban lillah suna nuna tsananin soyayyar su ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yasa anan sai Allah ta'ala bayan ya kawo wannan aya ya sanar da mala'iku irin matsayi da darajar da annabi Adam yake da shi kuma ya sanar da su cewa lallai zai sanya annabi Adam ya zanto khalifa a ban kasa sai Allah ya umurce su da cewa su yi ma annabi Adam sujada wannan sujada da aka ce su yi ma annabi Adam sujada ce da su nuna kankan da kai zuwa ga Allah kuma ba sujada ba ce wadda take nufin bauta ga annabi Adam ma'ana Allah na nufin shi su gaishe shi irin sujadan da suka yi ma annabi Adam ba shi da bambanci da kallon Ka'aba da muke yi sujada domin sallah kowa ya sani ba yana kudurce cewan bauta ma Ka'aba yake yi ba a'a yana nuna cewa yana amsa kiran Allah ne qadna rataqalluba wajhika fis sama ko walanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjidil haram Allah ne kin sarki da sahabbai suna sallah ba Ka'aba suke kallo baitul maqdis suke kallo kun ga ya nuna cewa da bautan Ka'aba suke tun a wancan lokacin ai da Ka'aba za su rinka bauta ma ko ba haka bane to amma sai Allah ya ce za mu juyar mun ga kana daga kanka sama kana ka tunani da shauƙin ko za a ce ka dawo kana kallon Ka'aba a matsayin alƙibla sai Allah ya ce to lallai za mu fuskantar da kai zuwa gare ta a ƙarshe dai Allah madaukakin sarki ya ce to a koma a kalli Ka'aba a matsayin alƙibla na bauta ma Allah shi yasa wani sahabi shi yayi sallah an juye cewa a kalli Ka'aba wasu da ba a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah ba suna sallah ya shigo unguwa ya ga liman yana kallon baitul maqdis misali yana kallon nan alhalin ga inda Ka'aba take sai ya daga murya da su ya ce kai jama'a ƙauyanci kuke sabuwar aya ta sauka fil aleda yanzu Ka'aba ake kallo ka kalli biyayya irin na sahabbai suna cikin sallan kawai sai aka ga sahuna cap 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 yana juyawa suka koma suka kalli alqibla to ma'ana anan abin sani shine abu biyu nan dole ai magana akan wannan saboda me an samu matsaloli musamman ta fuskan waɗanda ba ahli sunna ba an yi musu sujada hatta a kasar nan wanda za a zo za a gaishe shi sai an duka irin sujada ta sallah an sa goshi a ƙasa an yi tasbihi wa Allah sannan a tashi wannan ya kai ga cewa sai mutum ya kaki ya tofar da majina abu majinansa da gudu ana lashe ta ana goga ta a jiki ana ci kila ma she kawo Ebola har ya kai kan corona wa ya sani to irin wannan ba wanda ake yi ma irin wannan idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komi nashi tsarki ne an yi masa kaho an cire kun san kaho dai cikin jinin cuta ne ko an cire mai wannan cutar na kaho wata ta zagayo kawai ta dauki kwanan jinin ta shanye Allah sallallahu alaihi wasallam za a zubar aka ce ai wata ta shanye yace ba ta ba samun cuta ba ta ba azaban Allah da Allah ku ji irin wannan mu ko yannin ka aje fara doyi ma sai mu zane ka in ba annabi ba wanda ake ma irin wannan to haka nan zai kwanta akan shimfida ce sana saka na ciyawa in yi zufa zufan sa sai ya sa wannan sakin ciyawan tabarman ta ciyawa sai ta fara kanshi da ya tashi sai mata su zo su rinka yayyaga ko wannan ni fa na kawo shi tabarman nan dan yana tashi za su dauke su shimfida mai sabuwa za su yi khumra da shi sai a fara yankawa wanda tana ni fa na wani mai gir Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi ga ana yayyaga ta yace mahmah lafiyanku me ke faruwa suka ce tirare tirare za a yi kai ko in za ka yi da naka unguwar makila ba zai zaune ba saboda doyi to annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan khususiya in ba shi ba ba wanda ake ma wannan a duniya ba wani dan adam da ake ma wannan kowane ne shi ba ai ma sahabi ba ballanta na wanda ba sahabi ba to shi yasa annabi Allah subhanahu wataala anan matsalar da nake so mu fahimta dai a takaice shine sujadan da aka yi ma annabi Adam ba dan bauta ma annabi Adam bane a'a girmamawa ne ga Allah da nuna fallan annabi Adam din amma ta hanyar shi annabi Adam matsayin alqibla amma Allah shine abun bauta ina fata mun fahimci wannan sannan ne zai iya cewa to shi ma yanzu ai tunda haka ne tunda shi wani babban shehu ne to ai masa sujadan mana ana nufin Allah shi a matsayin alqibla sai mu ce a'a ita ibada da ka gani tawqifiyya ce asalin duk wani bauta a duniya tsayawa ake chak ba a yin sa sai Allah ya ce ayi to yanzu shi annabi Adam mun ji Allah ya ce qulna lil mala'ikati isjudu li adama ga aya an kira sunan shi adama to kai kuma kawo ayan da Allah ya kira sunan ka yace fulan wani dan wani jikan wani kaga dole kai turus ana idan ko har Allah bai ce ga inda za a yi maka ba annabi ya rayu shekara 23 bai ce ga inda za a yi maka ba to rike kayan ka mu abinda ke tare da annabi ya ishe mu ina fata mun fahimci wannan so da haka ake yi kuma wannan ita ce abinda ake yi na saddin lidari'a in aka bude kafar dan an ga mutane ko da da gaske salihan bayi ne fa ballanta na da yawan waɗanda suke irin wannan abun wallahi ba ma mutanen kirki ba sai kaga ana ramadan mutum yana cin abinci me ya faru wai daga maka yake ai so an sha ruwa waliyi ne wani walitaka a haka annabin ka na daura dutse a cikin sa saboda yunwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ka zauna ai ta maka fadanci Annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai da sahabbai suka matsa suka ce dan Allah ai maka wani wuri da zaka rinka zama dan a rinka gane kan an shigo Madina in baki sun shigo ya manzo Allah ba mu jin dadin a zo ana tambayan ina kake ya kamata da an zo da an ganka ku duba fa irin wannan annabi da kansa bai yi irin wannan abu ba sai wani wanda ba shi ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana na Fatima yake cewa na Fatima da kuke gani ita wani bangare ne na jikina yasurru hama yasurruni duk abin da ke sa na Fatima farin ciki to ni ma annabi yana sa ni gaba gadi kar ku shakka akan haka sannan yace duk abin da ke bakanta mata rai duk wanda ya bakanta mata rai to ya san ya bakanta min rai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna soyayyar shi gare ta amma wallahi tallahi ana zaune ya fito gaban jama'a gaban sahabbai ya kira ta da yanka da sunanta na yanka yace ya Fatimatu bintu Muhammadin haka ya kira ta ya kina na Fatima diyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama i'mali ki tashi ki aiki sosai fa inni la ugni anki min Allahi shay'a dan ba zan iya amfana miki komai a wurin Allah idan har annabi zai yi aiki ya wahala ya gaji a haka ramin Khandaq da shi an zo haka ramin Khandaq fa kafirai sun kawo magari hari kafirai sun taho iya ganinka duhunsu kawai kake gani fada da su ba zai yiwu ba in an fita ba a da yawa ba a da makamin da za a iya fuskantar su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hankalinsa ya tashi kuma Allah ya ki saukar da wahayi dan ya jaraba su in dai kai mumini ne sai an jaraba ka Allah da kansa ya bada labari yace hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. A wannan wurin ne, a wannan lokaci muka jaraba mu'minai, dan Allah jaraba wanda Allah yace yayi wani irin jarabawa ne wannan kake tsammani duk duniya ba za a samu kamar shi ba. Allah yace bayan jarabawan muka girgiza su girgizawa, kai ka san wallahi dole su baka tausayi ko a yanzu ka karanta wannan aya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yace musu sahabbai suka ce manzon Allah tahowa fa suke yi daga Kano suke sun kawo maraban Jos ba makami ba yawa suna dauke da gurneti da makamai da adduna da bindigogi da raquma mu ko inda wa kai tsiraru gare mu ya za a yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ban san yanda za a yi, malaika Jibril bai zo ba, Allah bai ce komai ba, ban san ya za a yi ba. Wuri ya cushe, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai tunda Allah ya bude mana kofar shawara kowa ya kawo shawara ya za a yi. Annabi da kansa bake wannan tambaya shine Huzaifah bin al-Yaman yace manzo Allah ni ina da shawara. Manzo Allah ce matso gaba, matso matso, me shawararka? Yace kun san shi ba Balarabe bane. Yace mu a garin mu a kasan mu muna da dabarar da muke yi idan yaki ya zo muka ga alama ya fi karfi, me yace ya kuke? Yace muna haƙa rami ne mai zurfi mai fadi a gefen gari, zurfin shi yanda duk wanda ya shiga da dokin shi kan ya fito za mu kashe shi a rami. Fadin shi kuma yanda ko ka zo da doki duk karfin dokin ka ba zai iya tsallakawa ba. To dan haka sai mu rike ƴan makaman mu a gefe muna kallon su suna kallon mu. Duk wanda ya shiga mu kashe shi tunda ba za su iya shiga dukan su ba. Sai dai su hakura su fasa yakin su koma su tafi. Wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauka. Nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taka tafiya taku 40 ya ba mutum 10 ya ce ku haka. Wannan haƙin fa ba pipe din famfo za a sa ba. Ana so ne ku haƙa ramin da doki, duk da doki da mahayi za su shiga ciki kuma ya fi su zurfi, yanda in sun shiga za a iya kashe su a ciki. Sannan kuma doki ba zai iya tsallaka ba. Duk wanda ya san tsallan doki ya san cewa fadin tsallan da yake ba ƙarami ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku haƙa wannan, mutum 10 ke haƙawa. Ya karɓi digan ya ce ni zan fara sallallahu alaihi wasallam. Sannan kai yanzu ka nada rawani ka zauna kana kaki mutane na shanyewa. Annabi fa ke haka wannan ramin na Khandaq. Sahabbai ma na cikin yi mutum 10 a basu taku 40 10 40 10 40 dan a samu a gama. Annabi sallallahu alaihi wasallam su daga cikin sahabbai suna cikin haka ramin nan suka zo suka cimma wani dutse. Suka yi su tona wurin dutsen ya tare. Sai wasu suka ce to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana abin da ake bukata fadi ne da zurfi. Mu kauce mu dutsen mu yi abin da yake so mana, lokaci na tafiya. Sauran suka ce ina ai wallahi ta nan kafan Annabin Allah ya bi, haka ba za mu kauce mu inda kafan sa ya bi ba, sai dai a mutu a wurin. Kaga sunna ta gaskiya. Ai duk wanda kaji Allah ya ce wane ne, to ba bacci yayi ba, ba kuma lalaci yayi ba, ba kuma sarran sa yayi ba, ba kuma zunubai ya rinka aikata ba, da'a ce wurjanja. To amma abin farin cikin shine yanzu ga su a kaburbura duk suna hutawa suna jiran sakamako. Sun gama shekara 1000 da wani abu suna cikin ni'ima. Mu ko ga muna Allah ka sa mu dace. To wannan shine abu da suka zo karshe suka yi jayayya suka ce to aje a sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bada izini a kauce, in bai bada ba ya za a yi. Ana faɗa mishi ce ku jira ni. Yana zuwa yace ku matsa. Ya karbi digan. Suka ce da ya daga digan nan ne muka ga dutse a cikin sa ya daure saboda yunwa. Ya duki dutsen Sayyidina Abubakar na wurin da sauran sahabbai. Yana dukan dutsen kowa sai ga haske ya tashi daga cikin dutsen. Sai aka ji ya ce Allahu Akbar ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlabu fi bid'i sinin. Hasken na tashi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya ce Allah ne mafi girma, ba waɗannan ƴan ƙwarin da suke zuwa za mu haƙa rami ba, hatta rum ma Allah ya nuna mu mun kama ta. Kai yanzu gwado sa ce za ku kama NDA. Ka san in ba imani ba tattara kayanka za kai ka fita tara funguza nan kar ma ka buta nan ku haɗe. To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman fa ana yaki ne a nan da waɗancan masu fitsari a tsayen, sai ya ce to America ma mun kama ta. Kaga ƙarshen magana kenan. To sai Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin ma shekaru ƙasa da 10 bid'a yana ɗaukan kirgan da ya kaura ɗaya amma bai wuce tara ba, ko 6 ko 7 ko 8 ko 9 amma bai kai 10 ba. Sayyidina Abubakar ya rantsuwa ce shekara 7 ne, kuma shekara 7 din Allah ya tabbatar da abin da ya rantsuwa a kansa. To abin da nake so ku fahimta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fasa wannan dutsen ƙarshe daga cikin mu'jizansa da ta bayyana a lokacin shine gab da sallar la'asar wani sahabi rana za ta fadi yace manzo Allah ba mu fai sallar la'asar ba yace Allah ya tsine musu sun shagaltar da mu daga sallar la'asar ya Allah tsayar mana da rana chak mu samu mi sallah kar ta fadi sai rana ta tsaya chak ta daina tafiya har sai da suka yi sallah suka natsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan rana ta fada wanda wannan ba karamin mu'jiza bace me nake so nuna anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa aiki yake yi neman yardan Allah yake yi babu dare babu rana kuma bai shagaltu da wasu ba bai kuma zanto mutum mai girman kai da fadin rai ba a'a ya rinka bauta ma Allah tun daga ranar farko da Allah ya umurce shi da bauta bai kuma sake ba har sai da ranar da zai hadu da Allah madaukakin sarki dan haka wannan mu ma ita ce kiran da ya kamata ta dace da mu ba mu kai gaba ba amma lokaci ya riga ya cika insha Allah ta'ala za mu takaita anan in Allah ya kai mu gobe sai mu daura akai akwai sanarwa guda biyu da ya kamata daya tunatarwa ne guda uku na farko insha Allah a wannan makarantar na Al-Faruq Islamic Academy za mu bude wani aji na musamman ga mata daga cikin matan da za mu dauka ko wanda kyauta za mu dauke su su yi karatu a wannan aji din amma kafin nan za mu yi kaman interview da za mu tantance adadin da za mu dauka amma duk wanda muka dauke su Allah da za su yi karatun su gaba daya na wannan shekaran a kyauta ne har su gama akwai sauran tsare-tsare da su zo da Allah kafin rufe tafsirin an mun gama tattauna da malamai zan sanar da ranar da za a fara na biyu jiya da muka gama littafin nan wasu yan uwa sun kawo shawaran ayi wani littafi da na taba karanta muku shi shine ahkamul idain hukunce hukuncen ranar idi guda biyu idin azumi da idin layya to amma sai dai matsala da aka samu na farko na nemi na wani littafin ko sama ko kasa ban ganshi ba sannan kuma na biyu na kira malamin da ya buga littafin shi ma ya kare gaba daya a wurinsa kuma ina ga littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske na faɗi wannan saboda musamman dalibai mata ina ga akwai wanda suke da shi cikin ku akamul idain a duba a gani in an ganshi kina da shi na kina nan ina mu khalil bata zo ba ita ke adana irin waɗannan a tambaye ta ita tafi kowa adana irin waɗannan yawanci na rasa littafi a wurinta nake samu to a tambaye ta in tana da shi ta aiko min da shi yau sai a samu a photocopy dan ina ga ya kamata ko ba za a iya sauke shi ba a karanta ko wani bangaren shi zai amfane ku game da ranakun idi kuma na kula akwai bukatar haka din sannan na uku shine magana asusun da muka ce za mu bude na marayu a yau lallai yau za a raba mu wasu daga cikin kayan da aka samu kuma akwai bukatar zamto muna so marayu su yi sallah kaman yanda waɗanda suke da ubanni suke yin sallah su sa tufafi mai kyau su ci abinci mai dadi kuma inda hali su ci hadda nama mun fara kama wannan hanyar muna da shanu kusan guda biyu yanzu a ƙasa da muke fata to don haka da Allah kowa ya yi kokari a share musu hawaye kafin mu ma mu je ran da zamu so Allah ya share mana namu hawayen ku mata ku aka sani da ciyar da dukiya fiye da maza kun fi maza taushin rai kun fi maza kyauta kuma kun yi gado ne daga Nana Khadija so don haka ina fata za ku ba da dukiyar ku iya kokarin ku so ɗaya ne a shekara kuma a kwanaki ne ɗan kaɗan daga wannan lokaci dai komai ya riga ya wuce an gama shi babu mamaki abinda zaki bayar shine abinda zai sa ma Allah ya yafe miki ba azuminki ba saboda haka nan da Allah ina fatan daga yau din nan a fara tattara abinda aka samu zuwa ran da zamu gama mu ji menene aka samu a ƙasa Allah ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh